Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kuma suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma su tashoshin na Zangon FM a can Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Muazu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce zan mika wa ragamar shirin daga nan sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Son haihuwa daga wasu mazan na neman zama babban kalubale a gidajen ma'aurata a wannan zamani yayin da mata suke korafin maza suna nuna kyamar rashin son haihuwa da yawa a fili yake kuma a bayyane inda wasu mazan suke nuna rashin goyon bayan cika gida da ƴaƴa har ma suke karfafawa matayensu gwiwa wurin zubar da ciki wanda ba sa bukata. Zaka iya samun matan auren da ta zubar da ciki fiye da su uku ko su biyar a dalilin mijin ya nuna baya kaunar cikin kuma da ne wanda aka same shi ta hanyar aure. Menene hujjoji da dalilan da yake sawa ake aikata hakan bayan akwai hanyoyin da za a iya dakile samun cikin tun farko? Wayannan su ne tambayoyin da nemi wa yansu mata a cikin tattaunawa da muka yi a yau na dalilin da ya sa maza suke kyamar samun ƴaƴaye a wannan lokaci. Kuma na tuntubi ma'aikaciyar jinya ta kiwon lafiya wacce ta yi shekaru a ɗakin haihuwa inda take faɗa mana illolin da zubar da ciki zai iya janyo wa macen da take zubar da cikin. Daga bisani kuma mun samu shawarwari yadda za a iya bullowa al'amarin daga bakin mai ba da shawara na zamantakewar aure Khadija Sa'ad Muhammad. To bari mu shiga zauren namu na tattaunawa. Barkanmu da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe. Matsalar kyamar haihuwa da yake yawaita tsakanin ma'aurata abu ne mai tada hankali yayin da ake samun yawaitan mata waɗanda suke da aure suke yawan zubar da ciki ta dalilin kyamar da mazajen suke da shi na tara ƴaƴa. To a cikin ajin namu muna tare ne da Habiba Sani da kuma Halima Abubakar waɗanda zamu tattauna da su kan wannan mawdu'i. Bari mu fara da Habiba Sani. A ganinki me yasa maza suke kyamar haihuwa ko kuma suke gudun tara yara da yawa? Musamman arewa da ya kasancewa al'ada ce ta malam Bahaushe yana alfahari a ce mishi ma yana da yaya da yawa, amma wannan zamanin abin ya juya. Matan ne ma suka fi so ma a ce su suke da yayan ba mazan ba.
Assalamu alaikum. ba mai al'ada malam malam ba wuce ba annabi ya ce mu haifa ya alfari da muranan gobe kiyama sai dai inda matsalan take ya'ya wasu tarbiya shine yace zai alfari da su kuma kullum muna fata duk wanda Allah zai bamu ya bamu masa albarka kan maganar ki dai me yasa maza suke kyamun aihuwan ni dai abu sadika tunani na kaman san kai ne saboda kaga wani namiji ba wai bai da shi bane Allah ba shi rukun asirin amma san kai ba zai kyale shi ba ku kwadayi ne ma ne dai yadda aure wani ne tun sai hana na gidan aihuwa amma kuma still bai hana shi zai sake aure wata ba so sai ka rasa menene yake damun mazan ka ji mace tana ce mijinta ya hana ta aihuwa wata mama sai ma cikin ya shiga shi ba na mijin ya sani ciki zai shiga ba arwata sha ba shi ya mata cikin ba amma da zaran ya san cikin ya shiga sai zama problem wulakanci na yau gobe na jibi daban na gata daban abinci mai hana ta in ba ai dace ba ni ina da shago kamis irin wannan problem mata suna yawan kamun wannan complaint din su zo su ce anti wannan ciki fa kashi ki taimaka min baki magani ki zo ta ce kafin ki samu cikin baki rigakafi ne yata ce ai ba ta rigakafi to baki rigakafi kina da mace dole kin san ciki zai
kamar me sa su mata suke tsoron zama da ciki idan mazan suka yi korafi
to ai tsoro ai saboda wulakancin da suke sa su ne ai shi yasa suke tsoro ai namiji kyare kinan ya hana ki abinci ko mi kika faɗa tsaki wulakanci ne yau gobe na jibi da haka gumma ci mama ai saboda cikin haka gumma ci bar ma ki ci mama ki zubar da cikin so most cases idan suka zo ko ina ba su shawara kar su zubar da cikin tunda wani ina nema da kudin shi bai samu ba kai Allah ba kai ba wayanka bane ba dabaran ka bane
so haka da me dalilin ka wurin Halima dan naga an zabura take yi
sai da Aliya ai wannan an tabo gurin ai wani nanan ma kamar yanda ta dauko magana nan a rabakin ta sai ya ce in ma baki zubar da cikin ba ko me ya biyo kai kika sani kika sani to yawa to me kamar ya ni na sani bayan kuma kuna da ƴaƴa na kina kwara biyu ƴaƴan kenan ba su ce kwara biyu ba ba tabbas ba mu sani ba za su rayu ko ba za su rayu ba na daya namiji zai zo ya zo gare ka kace mishi amana ya kamata mu yi family planning sai ya ce to haka zai ta ce to dan 500 ne zai bayan kudin kaci kuje ku yanka da family plan ba zai bayar ba shi fa bai san cewa ko ban san wani irin dakikanci ne yake toshe musu kwakwalwa san da zaka
zo
yawa to me bi na da namiji kai ka san wannan matan ka ne na daya ba ku yi rigakafi ba na biyu ba wani tsarin musulunci ma ya kawo amma ba ku bin wannan tsarin zaran ciki ya so anan duniyan nan akan ta ya kare munin duniyan nan akan ta ya kare kuma wulakanci inda za tone shi ko kare bakin kare ba zai lashe wannan wulakancin ba
ki ana shiga nan me ainihin makasu da abin da yasa saki kyamar yayan kaman kuna takurawa rayuwar su ne ko kuna hana su jin dadi
hadda talauci halin rayuwa da ake ciki wani ba zai fito miki a mutum ba amma ni abin da na karanta dama can ana tsoron talauci ne talauci shine ni kawai abin da na gani suke tsoron shi a gurin aihuwa
to an ce in an bi ta barawo abu ta mabi sau su matan nan dai akwai abubuwa ko in ce hanyoyin da ake iya bi na dakila samuwar cikin me yasa ba sa iya hana samuwar cikin har sai in cikin ya shiga sannan a fara kokawar yanda za a yi a zubar da cikin
ai malama binta bari in baki labarin especially matan ma Hausawa da yake ji suna cewa ai suna neman gado ne sabe ai ji wato da su samu gadowa ba su gado da yawa
shi kana yi wasu yana ce
ai ba su damuwa su da su samu gado ai cin kai hudu yawa shi ne zaka samu gado da yawa to shi dan da Allah ya baka ba zaka yi wa dan ka addu'a Allah azuta shi ya fi na uban shi ba mun kafa mutane da yawa wanda fa Allah ya ba su dukiyan kafin su mutu Allah ya jarabce su da ciwo wallahi sun da dukiyan ya kare tas sun dawo ba cin na yau balle cin na gobe duk wannan ba dama an kara akai ba mai zona mai lissafi mu shiga karatun ta nutsu ba
wato kwadayi ne ke sa mata suke sakin
ciki kwadayi ne furin na san duniya da san kai tunda jahilci ya sa sun san gaibu mutuwa ba ta san yaro ba san babba ba ta san tsoba duk wanda kwanan shekare tafiya yake
kamar yanda malama Habiba ta yi bayani akan san zuciya na malam Bahaushe cewa ko gado ne
wani na na
suke kwadayin zuba a'a ni kuma ina da dan jiya ka dan ana wuka hinta wani na nan kwashe bola yake yi yana da ƴaƴan shi yana da matan shi shi kawai wayewa ne kamar yanda malama binta ta ce wani bai wata har yanzu fa bata san annabi ya fi ku ba wannan wayewa na tazaran aihuwan ta tare da ita saboda me shi mijin bai ma bata ta shiga ta yi mu'amala da wayayyun ba balle su saita ta akwai wanda muna tare da su mun san su
wai su mazan suka dau halin yin yaudaran sai mace ta shiga dakin miji ma'ana ai ya kamata a ce tun kafin ai auren ya iya gaya mata ga ra'ayinsa na iya yaran da yake so ko kuma bai san zai aure ta ne ba don sahiyu ba ba sa fada lokaci sai an kai ga an yi auren tukuna sannan wannan mijin zai iya budawa bayan kuma ta riga ta shiga ciki alhalin babu mace da take sha'awa bayan ta yi aure bauran ta ya mutu to a irin wannan halin wani mataki ya kamata mace ta dauka na ke makanga
mace ta samu kanta a ci wai tsarin shi ya ju yake so wallahi an da sanya hakuri da shi eh ko bai ga kafin aure ba ko bayan aure ne me dalilina ka kawo naka dalilin ni ma na dalilina da zan kawo ka bani na gamsu da dalilin ka eh ka gamsu da na gamsu da amma fa ni ma zan sa sharadi na ilimi fa sai inda yayana
malama Habiba tunda ke kina da wato wurin bada magani inda kuma mata suke zuwa neman shawara a wuraren ki ta yaya mace za ta iya daidaita tsakanin ceton aurenta da kuma ceton shi cikin da kila yake jikin ta wannan mijin ke kokowar sai ta zuba saboda baya so wani shawara zaki bata
hankuri zan bata sai hankuri ta kiyaye kuma gaba in Allah ya raba ta da wannan din lafiya sai ta zo ta tazaran aihuwa ta ce ta lallaban shi ne ce ta ba shi hankuri Allah ya raba ta da cikin lafiya bayan ta sauka lafiya kuma sai ta dauka matakin gaba ka haka ya sake faruwa tunda kin ga zubar da cikin sako ne gurin Ubangiji kuma wannan cikin baka san me yake cikin ba Allah kadai ya sani baka san alkhairin da yake ta tare da shi ba saboda haka nan shawaran da zan bata shine ta yi hankuri ta lallashe shi sai ta lallashin shi fushi ba nata bane a lokacin da Allah zai raba ta da shi lafiya
to ga Jabintu Muhammad tsohuwar babban jami'ar jinya ta asibitin Barau-Dikko da bayanai akan irin illolin da zubar da ciki zai iya janyowa ita mace
sunana Hajji Jabintu Muhammad ni ma kaciyar jinya ce da unguwar Zoma a asibitin koyarwa na Barau-Dikko ina so in yi magana ne akan wa matsalolin da wasu mata sukan samu mata aure matsalolin da sukan fuskanta akan yadda mazajen su na aure suke tursasa su suke kuma samun matsi daga wajen mazajen nan nasu na aure akan cewa dole mace da aurenta mace cikin nan namijinta ne amma saboda mijin bai shirya ba ma wannan cikin ko kuma halin yau sai mazajen su tursasa musu su matsa musu akan cewa sai sun je sun zubar da cikin nan matan nan na samun kalubale sosai wajen samun damuwa bayan sun cire cikin nan suna samun ciwon damuwa da tashin hankali bayan sun zubar da cikin nan sannan kuma idan aka je aka zubar da cikin nan tunda ba asibiti kwararre ta je ba a cire cikin nan ta yi shi ne a boye ta hanyoyin da bai kamata ba zana tana iya samun zuban jini wanda zuban jinin nan yana iya shafar lafiyarta har ya kai ga ta samu ciwon karancin rashin jini isasshe a jikinta wani lokaci ma kwayoyin cuta ma na iya shiga jikinta saboda an yi amfani da wasu na'ura da ba su da tsafta wajen cire cikin nan nata ko kuma an yi amfani da wasu kwayoyi an sha an cire cikin nan sannan bayan an cire cikin nan kila jinin gudan haihuwan shi cikin bai gama fita ba sai a zo a fani da wasu na'ura haka da ba su da tsafta ba a tsaftace su da kyau ba a je a ƙara cire sauran abin da ya rage na cikin sanadiyar zubar da cikin nan in aka yi shi ta gurɓataccen hanya yana iya sa ta rasa ranta bai dan ta rasa ranta an yi iyalinta sun yi asara zai iya kawo su iyalan nata su shiga damuwa sannan kuma al'umman ta ma suna iya samun damuwa shi kuma wannan sanadiyar zubar da cikin nan yana idan har ta yi shi ta yadda aka gane ko kuma wasu a cikin al'umma suka gani tana iya fuskantar kalubale na tsangwama haka da kuma irin a rika kallon mata mugun kallo akan macen da aurenta ta je ta zubar da ciki idan al'umma suka gane ta zubar da ciki za a rika yi mata mugun kallo to menene maganin wannan maganin shi shine kawai mace matar aure da ta haifi da ta je asibitin da ke kusa da ita ta je ta samu malaman asibiti kwararru su nuna masa gaya mata kuma su nusa ta a hanya tazarar haihuwa wanda tazarar haihuwan nan zai taimaka mata da ita da mijinta da iyalinta gaba daya su zauna lafiya su fahimci juna su so juna a samu ganewa ma juna shi kuma mijin zai samu natsuwa daida zai kula da ita ya kula da iyalinsa gaba daya ita kuma za ta samu natsuwa ita ma ta kula da iyalinta sannan kuma ta samu isasshen lafiya
kuma dalla kafin binta ta dawo ta ci gaba da tattaunawa da bakin nata zamu tafi hutun takaitaccen lokaci Yayin da ma'aurata da dama suke neman Allah ya azurta su da kazantar daki wasu kuwa suna kin wannan babban kyauta daga Allah a duk sa'ar da ma'aurata suka samu rabon haihuwa alama ce dake bayyana ci gaban zuri'a sai dai sabanin yadda maza a da suke mararin matan su su samu juna biyu yanzu al'amarin ya sauya maza ne suke kin haihuwar Waɗansu ma suna danganta wannan al'amari da yanayin halin tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasashen duniya. Amma ga wasu, wannan wata ɗabi'a ce da maza suka tsira tun bayan ba. Sai dai yanzu ne kawai abin yake daɗa bayyana. A dalilin haihuwa, wasu mazan sun saki matansu, wasu kuwa suna tilastawa matansu su zubar da cikin wanda yakan kai ga lalata mahaifar wannan macen. Nan gaba idan ya so haihuwa kuma sai dai ta ji kukan jariri a wani gidan amma ba ita ba har ila yau wannan batu na rashin son haihuwa tsakanin maza ya shiga tsakanin wasu ma'auratan babu zaman lafiya shin me ce ce mafita tanzu kuma zan saki mai ƙara gambar shirin ga binta a ci gaba da sauraro lafiya
tubar mu ji ta bakin Khadija Muhammad domin jin mahanganta a game da al'amarin zubar da ciki a cikin gidajen aure
haka ne maza da yawa suna kuma mata irin wannan abubuwa kuma na iya daukan shi a matsayin wani nau'i na yaudara namiji zai nuna yana son mace zai aure ta soyayya yake yi da ita kaunarta yake yi ya ma gaya mata cewa yana so ya zauna da ita har ƙarshen rayuwar shi shi da ita amma sai ya zamana a zamantakewan kuma akwai wani nau'i na irin wannan al'amuran da suke tasowa gaskiya a zamantakewa ya kamata namiji da mace su tattauna tsakanin junansu kafin su yi aure akan yaran da suke tunani za su haifa namiji ya faɗi kaman adadin yaran da yake so ya haifa mace ita ma ta faɗi adadin yaran da take so ta haifa yanda za su tattauna su yi shawara amma ba daidai bane sai namiji ya aure yarinya da bata taba aure ba bata taba haihuwa ba sannan ya ce bayan an yi aure bayan kafin aure bai sanar da ita ba sai bayan ya aure ta sai ya ce mata baya so su haihu ko kuma shi baya son ƴaƴa da makamantan wannan gaskiya wannan nau'i ne na zalunci kuma yana cutar da mata ta hanyoyi da dama saboda yana lalata soyayya sannan na biyu yana kawo gaba da kiyayya kuma tsakanin su ma aurata domin duk wanda yace baya so ya haihu da kai a kai kai ce yana gaya maka ne kawai yana dai son ka ne dan wani amfani nashi na kanshi domin iya karshen kauna shine mutum ya fatan hada zuri'a da kai to duk wanda ko baya fatan wannan da kai babu amfanin ka kasance tare da shi to shawara ga su mata shine yana da kyau mace kafin ta aure namiji idan shi bai kawo mata wannan maganan ba ita ta kawo mai cewa to yaya maganan yaya yaya maganan haihuwa daga lokacin da ya fara maganan yana so su aure shi amfanin wannan maganan shine ta samu wani sheda da za ta yi amfani da shi da za ta kafa wanda bayan sun yi aure ba zai kawo mata magunguna hana haihuwa ta sha ba sannan kuma ba zai bata wani abu wanda zai zubar mata da ciki ba ta yadda idan ya dago da tashin hankali ko wani fitina za ta iya cewa ai kafin mu yi aure sai da na tambaye ka sannan ga abin da kace to kin ga cikin sauki za a iya zuwa gurin magabata malamai ko alƙalai domin su yi hukunci daidai da abin da ya dace akan matsala to amma idan ya zama mace bata taba kawo mana namiji maganar sun tattauna ba shi ma bai kawo mata ba to zai iya amfani da shi ya cutar da ita domin a halin da ake ciki yanzu alƙalima sun nuna mata yanda suke zubar da ciki sun fi matan aure da suke zubar da ciki sun fi ƴan mata da ake tunanin cewa sun samu ciki a waje yawan zubar da ciki saboda su suna gidan aure ba za a sani ba sai kai a ce mace ta yi bari saboda ba za ma a kawo a rai me yake kawo wa ai wannan barin ba wanda a hasalin gaskiya ba bari bane ko dai namijin ya bata maganin zubar da ciki a boye bata san me yi ba in kila bata da lafiya an bata wasu magunguna ya siyo har da wannan ya kara a ciki ya bata ba tare da sanin ta ba ma wanda shi ma wani nau'i ne na zalunci to kuma wani zai nuna mata idan ma bata yadda ta sha ba zai gaya mata kirikiri ga maganin nan na kaza ne in bata yadda ta sha ba to sai ya raunana zaman su ko ma ya kawo rashin fahimta ma da tashi hankali wani ma sai nuna zai saki mace akan wannan to kun ga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba to a yayin da mace za ta yi ta kare kanta shine kafin ai aure a kafa shaida ba jin kunya mace ta gaya ma iyayenta in an zo neman aurenta a tambaye mijin in ita ba za ta iya tambayar shi ba ko kuma ma tana ganin cewa kada ita in ta tambaye shi ya raina magananta iyaye su rika tambaya men maneman aure shi zai kawo sauki a cikin wannan al'amura
da binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama
wayo Allah to barkamu da shiga cikin madafarmu. Yau muna tare ne da Rukayya Usman wanda za ta gabatar mana da girke-girke. Rukayya ne muke da shi yau ga masu sauraro.
Yau muna da Burabus kan gero.
To mun dawo gida kenan.
Eh.
To Burabus kan gero, Burabus kan gero. Dama akwai Burabus ko na shinkafa ne ko masara?
Eh.
To ya kuma hadda na gero.
Wannan
abincin bare-baren ne ko na Fulani?
A'a, abincin Hausawa ne.
To shike na to mu je zuwa me muke bukata idan zamu yi wannan Burabus?
Eh, to abubuwan da ake da bukata ba shi da yawa, gero ne sai mai. Sai ruwa kai da kai amfani da shi. Dama shi Burabus ko dama ana yin shi ne da miya. Kana bukatar miyan ganye amma daga baya zamu bayanin miyan.
To shike ne yanzu ya zamu yi Burabus nan namu na gero.
Yanzu dai da farko zaka samu geranka kamar rabin kofi haka ko loka ɗayan Canada.
Ya danganta da yawan ku.
Yawa. Sai ka wanke shi. Sai ka surfa shi haka. Sai ka bakace shi bayan ka daka shi. Sai ki baza shi ya dan bushe haka. Idan ya bushe sai ki kai barji. Idan aka aso daga barjin sai ka dan tankade shi haka. Dama tsakin ake da amfani ake so ai amfani da shi. Sai ka dan yayyafa ruwa haka. Sai ka sa mai haka ka dan jujjuya shi haka. Sai ka samu madambacin ka.
Manja ko manja?
Mangyada ake da bukata. Ka dan jujjuya shi. Sai ka samu madambacin ka.
Madambaci abin yin dambu kenan.
Abin yin dambu. Sai ka turara shi.
To in kuma baki da abin yin dambu kana iya samun murfin tukunya ko wani murfin kwano wanda bai kai tukunyan ka girma ba ka sa a tsakiya ka sa ruwa kenan sai ya zai ringa bada tarri.
Yawwa, na matarin ake sai
ya ringa shi.
To da ya fara yi zaka fara ji yana ta kanshi.
Wato sai mun baza shi wannan tsaki da na sa mishi ruwa da man gyada. Ba gishi.
Ba gishi.
Sai yanzu ba shi a cikin wannan tukunya da ake neman da ya turara shi wannan tsaki. To sai in rufe.
Sai ki rufe shi. To da ya so mai zaki ji yana ta kanshi yana sama da kanshi.
Haka balle gero.
Idan kika gama sai ki kwashe shi. Sai ki samu wata tukunya haka. Ki dora shi ta akan wuta haka. To da ruwan ya tafasa. Sai ki dauko wannan geran naki.
Wannan ya
turara shi. Sai ki dinga tuka shi.
Bayan kuma na gama turare na ajiye sai kuma an kara dora wata ruwan.
Ruwa madaidaici ba shi da wani yawa. Yawa. Sai ki dinga
sai debo shi wannan turararren gero. In zuba kuma a cikin tukunyar.
Eh, kina tukawa. Kina tukawa. To idan kika gama sai ki rufe.
To.
Bayan ki rufe sai ki ɗebo rushi.
To zai yi ruwa ne ko zai kauri?
A'a.
Ina tukawa.
A'a, kai yi ruwa.
To.
Saboda ai ana so ya
washe ruwa. Ruwan kaɗan kenan ake so.
Yawwa. Ana so ya ɗan yi washe-washe. Sai ki ɗebo rushinki. Sai ki sa a saman marfi.
To.
Na ƙasan shi rushin kai ya yi yawa. Na sama aka fi so ke yawa. Shi rushin ba. To zuwa can idan ya dawo za ki je yana ta kanshi yana ta kanshi. To idan ki gama za ki samo miyan ganyenki sai ki amfani da shi. Kuma za ki iya sa mai shanu kina da bukata.
Wato in ban da in ba ni ba miya zan iya sa mai shanu.
A'a.
To.
Ko da akwai miya za ki sa mai shanu idan kina.
To in zai sa wa miya na mai shanu idan zan ci.
Yawwa. Saboda zai kara yin daɗi.
To. To shi wannan miyan ganye da yake masu saurare dai ba za su ce ba san miyan ganye ba. Kana iya yin miyan ganye mai gyada ko wanda aka samu goji kawai zalla ko kuma wanda kawai ganye ne da kayan miya a ciki. Duk shi za a iya ci kenan.
Duk za a iya ci shi amma an fi so dai a irin a ci shi da irin miyan taushi haka.
Wato ya ji gyada da goji.
Tunda dama ai girkin na gargajiya
ne. Haka ne. Wannan na fatan masu sauraro za su gwada wannan girki musamman waɗanda ba a karkara suke ba don su ma su ɗiba albarkacin da ke cikin sirrin gero.
Sai ya ka cin abin da muke ɗauke da shi kenan a yau. Allah ya ba mu alherinsa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.